Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 27 ga watan Fabrairu 2023. To a cikin shirin za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta bayyana jam'iyyar APC a matsayin wadda ta lashe kuri'ar jihar Niger a zaben shugaban kasa da aka gudana a ranar 22-25 ga watan nan na Fabrairu. Za kuma ku ji gwamnatin Najeriya ta aika da tallafin dalar Amurka miliyan 1 ga al'ummar kasar Turkiya a wani matakin sauƙaƙa musu raɗaɗin da ibtila'in girgizar ƙasa ta auku. Sannan kuma za mu buɗe layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan zaben da aka gudanar da kuma sakamakon zaben. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-205-2655-2655, wato 202-205-2655. Za kuma mu gabatar muku da labaran wasanni, amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Yaƙin da Rasha take yi da Ukraine shine batu da ya mamaye taron hukumar kare haƙƙin bil'adama Majalisar Ɗinkin Duniya da aka buɗe, wanda za a kwashi mako 5:30 ana yi a Geneva. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da abin da ya kira munanan hare-hare da Rasha ta kaddamar akan Ukraine. Yana mai cewa lamarin ya haifar da take haƙoƙin bil'adama da dama. Cikin makonnin da za a kwashe ana wannan taro, ana sa ran mambobin majalisar 47 za su duba batun haƙƙin bil'adama a China, Myanmar, Syria, Ethiopia, Sudan ta Kudu, Nicaragua, Isra'ila da yankunan Falastinawa. Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya ce Birtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai ta EU sun samu gagarumin ci gaba a tattaunawar da ake yi kan kawo ƙarshen takaddama da ta kunno kai a tsakaninsu tun bayan ficewar ƙasar ta Birtaniya daga ƙungiyar ta EU. A cewar Sunak, wannan sabuwar matsaya da aka cimma, wacce aka wa lakabi da Windsor Framework, ta buɗe wani sabon babi a hulɗar da ke tsakanin Birtaniya da ƙungiyar ta EU. Shugabar ƙungiyar ta EU Ursula von der Leyen a nata jawabin ta ce sun amince su cire matakan bincike da ake akan kayayyaki a iyakokin Birtaniya da sauran yankin Turai. Ta ƙara da cewa wannan matsaya da aka cimma ta dawo da yankunan biyu kan hanya madaidaiciya. Hukumomi a Italiya sun ce bakin haure 62 ne suka rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwalensu na katako ya rabe gida biyu a tsakiyar teku a ranar Lahadi. Akalla 12 daga cikin waɗanda suka mutu yara ne ƙanana. Bayanai sun yi nuni da cewa wasu daga cikin garowakin mutanen igiyar ruwa ce ta kai su gaɓar tekun yankin Calabria da ke Italiya. Sai dai mutum 80 sun samu tsira daga haɗarin, la'alla ko don ma'aikatan ceto sun kai musu ɗauki ko kuma sun iya ninkaya. Bayan da kwale-kwalen ya rabe gida biyu a cewar hukumomin na Italiya. Wasu hotuna da suka karaɗe shafukan sada zumunta sun nuna wani ɓangaren jirgin a gaɓar ruwan garin da ake kira Steccato di Cotro da sauran ɓaraguzan jirgin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubin dubatar mutane ne suka yi zanga-zanga a babban birnin Mexico don nuna adawarsu ga wani mataki da hukumomin ƙasar suka ɗauka da yin garan bawul ga dokokin zaɓe, matakin da suka ce zai haifar da tarnaƙi ga tsarin demokuraɗiyya. Masu zanga-zangar waɗanda suka sanya fararen tufafi da launin rawaya sun yi ta rera waƙoƙi da ke cewa kada ku taɓa mana ƙuri'ata. A dai makon da ya gabata ne shugaba Andres Manuel Lopez Obrador ya ɗauki wannan mataki na sauya dokokin zaɓen ƙasar. Matakan da suka haɗa da rage albashi da kuɗaɗen da ake kashe wa hukumar zaɓe da kuma horo da ake baiwa ma'aikatan hukumar. Baya ga haka, matakin ya haɗa da rage takunkumin da ake sanya wa duk ɗan takarar da ya ƙi bayyana kuɗaɗen da ya kashe a lokacin yaƙin neman zaɓe. Kamfanin Twitter ya sallami ƙarin ma'aikata 200, wato kashi 10% na ma'aikatansa, kamar yadda jaridar New York Times ta ruwaito a ranar Lahadi. Wannan shi ne mataki na baya-bayan da na sallamar ma'aikata da kamfanin ya ɗauka tun bayan da Elon Musk ya sayi kamfanin a watan Oktoban bara. Sallamar ta haɗa da manajoji, masana a fannin kimiyyar fasahar zamani da injiniyoyin da ke aiki na kula da dandalin na Twitter, kamar da jaridar ta ruwaito. kamfanin na Twitter ne bai ce open ba a lokacin da aka nemi ya karin bayani kan wannan lamari. Wannan kurana zuwa ne bayan rage dimbin ma'aikata da kamfanin ya yi a watan Nuwamba bara, inda ya sallame mutum 3,700 a wani mataki na kokarin rage kudaden da kamfanin ke kashewa.
Da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, hukumar zaben Najeriya ta bayyana jam'iyyar APC a matsayin wadda ta lashe kurkun jihar Niger a zaben shugaban kasa da aka gudana a ranar 25 ga wannan watan. Jami'in hukumar zaben mai kula da tattara sakamakon zabe na jihar Niger, Farfesa Clement Alawane, ya ce APC ta lashe zaben kananan hukumomi 21 daga cikin kananan hukumomi 25. Daga Mina ga rahoton da wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari ya hada mana.
Hukumar zaben Najeriya ta bayyana jam'iyyar APC a matsayin wadda ta samu nasara a jihar Niger a zaben shugaban kasa da ya gudana a ranar Asabar 25 ga wannan wata na Fabrairu. Jami'in hukumar zaben da ya tattara sakamakon a nan jihar Niger, Farfesa Clement Alawa, ya bayyana cewa APC ta samu nasara a kananan hukumomi 21 daga cikin 25 da ke fadin jihar Niger, a yayin da PDP ta samu kananan hukumomi 3, sai kuma Labour Party wato LP ta samu karamar hukuma 1 tilo. Sannan ya kara da cewa
Party APC 375,183, Party PDP 284,898.
Ya ce APC ta samu kuri'u 375,183, sai PDP ta samu kuri'u 284,898. A halin da ake ciki dai, hukumar zaben ta bayyana gwamna Abubakar Sani Bello na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar sanata mai wakiltar arewacin jihar Niger da kuma sanata Sani Musa 313 na APC a matsayin wanda ya sake lashe zaben kujerar sanata mai wakiltar gabashin jihar Niger. Yayin da har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto, hukumar zaben bata bayyana sakamakon zaben kujerar sanata mai wakiltar Niger ta Kudu ba. To sai dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta yi watsi da sakamakon zaben. PDP dai ta ce akwai kananan hukumomi 5 da ba a yi amfani da na'urar nan ta tantancewa ba, wato BBAS. Sannan da rashin sanya sakamakon zaben jihar Niger a cikin manhajar sanya sakamakon zabe na hukumar zaben Najeriya ba, Alhaji Sani Idris Kutigi shine wakilin jam'iyyar a wajen tattara sakamakon.
Na samu report daga 5 local governments, duk SOC sun ce bai wannan zaben ba, bai amfani da beavers ba.
Ba ku yarda da sakamakon ba?
Ni bane ai ban sa hannu ba.
Hukumar zaben dai ta ce PDP na da hurumin yin korafi. Ahmad Yusha'u Gariki shine commissioner hukumar zaben Najeriya mai kula da jihar Niger.
Saboda me duk iya yin ka wani zai ce baka mishi daidai ba? Mu a ganin mu mun iya abinda doka ce ayi, wanda ainihin ta bayar ayi.
APC dai ta nuna gamsuwa da yadda zaben ya gudana. Idris Umma Muhammad Bangwa shine wakilin APC a wajen tattara sakamakon.
Wallahi zaben yayi kyau, yayi kyau, yayi kyau, kuma mu gode da zabe dai.
Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla, a gaida Mustapha Nasir Batsari da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya, inda gwamnatin kasar ta aika da tallafin dalar Amurka $1 million ga al'ummar kasar Turkiya a wani matakin sauƙaƙa musu raɗaɗin ibtila'in girgizar ƙasa da ta kace Dubai a kasar. Da yake mika tallafi ga ministan harkokin wajen Turkiya a madadin gwamnatin Najeriya, jagoran tawagar kuma ministan babban birnin tarayya Abuja, Malam Muhammad Musa Bello, ya ce shugaba Buhari da kansa ya yi niyyar zuwa, amma saboda yanayi na zaɓe da ake ciki bai samu dama ba. Ga rahoton da Hassan Maina kai na wakilin muryar Amurka da ke Abuja aiko mana.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana kaduwa da ibtila'in girgizar kasa da ta faru a kasar Turkiya, wanda ya aike da wata tawaga ta musamman karkashin jagorancin ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, Malam Muhammad Musa Bello, don kai gudumawa da kuma yin jaje ga gwamnati da al'ummar kasar Turkiya, kamar yadda mai magana da yawan ministan Malam Abubakar Sani ke min karin bayani.
Ganin yanda wannan al'amari na girgizan kasa da ya samu al'ummar kasar Turkiya, shi mai girma shugaban kasa ya so a ce da kanshi ya kai ziyara wannan ka don ya ma shugaban kasa da kuma al'ummar kasar nan jaje kan irin wannan abun alhini, amma kuma saboda shirye-shiryen zaben da aka gudanar a Najeriya ya ga cewa dai lalle ya kamata a ci an kai musu ziyara, sai ya wakiltar da mai girma ministan Abuja Malam Muhammad Musa Bello, kuma da isar shi wannan kasa, wato ministan kasashen waje na kasar Turkiya shi ya tarbi wakilin shugaban kasa din to ministan Abuja, kuma shi ya mika wa kasar sako na musamman daga shugaba Muhammadu Buhari na yin jaje da kuma nuna tausayawa ga wannan hadari da ya ritsa da rayuka da yawa a kasar Turkiya, ba kuma gani irin bukatan taimako na gaggawa da wannan kasa ke da shi a wannan lokaci. Shugaba Muhammadu Buhari ya sake bada sako na musamman na dala Amerika miliyan 1 don a taimaka ma wanda wannan al'amari ya shafa.
Masu sharhi kan kasashen duniya irin su Professor MK Hoffman na Jami'ar Ahmadu Bello da ke ganin Najeriya ta kyauta, ya yi fatan kai karin irin wannan tallafi daga sauran kasashe.
Ni kaina ina nan ina rubuta wani article da na rubuta earthquake in Turkey and Syria and the indifference of the world. Mutane wajen 40,000 da wani abu sun mutu a cikin kusan sati uku kenan, sannan kuma miliyoyin mutane sun rasa gidajensu, amma kuma ana nuna kaman duniya ba ta damu ba. Ina ta mamakin yanda kasashen duniya irin taimakon da ya kamata a bayar a gaskiya ni bana ganin ana bada haka, saboda haka wannan abin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi abu ne wanda za a yabawa, kuma abu ne wanda dama Najeriya an san ta cewar duk irin matsalolinta da abubuwa kasashe wanda take da kwarjini ga idan kasashen duniya, saboda haka abin da Muhammadu Buhari yayi dole mu yaba mashi kasashe na Afrika da ba wanda ba na Afrika ba su taimaka ma waɗannan mutane da idan mutu sun Allah sa sun tsallake Nijar ta baya ba su rasu ba.
Tun da farko sai da ministan harkokin wajen Turkiya ambasada Kavusoglu ya shaida wa tawagar Najeriya cewar kimanin mutum 43,000 ne suka rasa rayukansu da kalin wasu mutane miliyan 11 da suka rasa muhallansu a yankuna 11 na kudancin kasar. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaishe ka Hassan Mainakaina. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To a ci gaba da batun zabe da aka gudana a Najeriya da sakamakon zaben da aka samu a wasu wuraren, yanzu za mu bude layi domin jin ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, wato 202-205-2655. Nasarawa, barka dai.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Masha Allah, Nasarawa sis.
To Nasarawa, bari mu ji daga gare ka ko zaka samu gaya mana wasu ra'ayinka game da zaben da aka gudanar?
Alhamdulillah. Hello?
Muna jinka.
Yawa, alhamdulillah. Kamar yanda aka yi zabe a nan jihar Nasarawa lafiya.
Eh.
Kuna tare dai da babawo mai agogo ne na cikin garin Gita ta, wato a nan karo local government jihar Nasarawa. Alhamdulillah, kamar yanda dai aka yi zaɓe a nan jihar Nasarawa, mu dai ɓangaren mu a gaskiya an yi zaɓe lafiya, kuma ya kasance waɗanda suke kula da wannan zaɓe, wato ya kasance dai kowa da kowa dai an ji daɗin al'amarin, tunda dai babu wani tashin hankali. Mu dai anan dai har kullum muna addu'a dai cewa wanda Allah ya bashi, to mu yi ta masa addu'a Allah Ubangiji ya sa ya rike kowa da kowa, muna addu'a Allah Ubangiji ya sassaka da ya da alheri. Nagode.
To madalla, mun gode. To muna wani jihar kenan yanzu? Muna jihar. To barka dai. Mun tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar. Ko zaka mallan zaka gaya mana sunanka? da kuma
na umma mala ali daga bankunan zaɓi san kadogon biyu
to madalla ko zaka dan gaya mana ra'ayinka game da zaben da aka gudanar to daga jihar Zamfara malam ko malama ko za ku fada mana sunan ku wake magana kana jin mu jihar Zamfara lambar da za ku kira ita ce 202
biyu
amin wa alaikum salam amin wa alaikum salam malam daga ina kake kira
daga funtuwa ne
daga funtuwa to ko za ka gaya mana sunanka da kuma ra'ayinka game da zaben nan da aka gudanar
to alhamdulillah ni ne baban kungiya Ibrahim Mai Rariya Salah Kalbo funtuwa local government jihar Kaduna
to ko me ra'ayinka game da zaben da yadda aka gudanar da zaben
zabe alhamdulillah mun gode Allah saka da alheri wannan zabe da aka yi kuma aina ta kyautata gaskiya domin Allah
to mun gode
dai wannan zabe da aka yi yayi dai
to mun gode to jihar Taraba wa muka samu daga jihar Taraba wa muke tare da shi a jihar Taraba yanzu dai lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655 wato 202-205-2655 domin mu ji ra'ayinku game da zaɓe. Wa muka samu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Daga ina kake kira ko za mu ji sunanka? Hello?
Hello?
Muna jin ka. Ko za ka gaya mana faɗa mana sunanka?
Hello?
Muna jin ka.
Daga jihar Naija.
To muna jihar Kaduna. Wa muka samu a jihar Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, jihar Kaduna. Ko za ka faɗa mana sunanka da kuma yadda ka ga yadda aka gudanar da ra'ayinka yadda aka gudanar da wannan zaben?
Kai tsaye kina tare da Zakariyawo Anguwar Musa ƙaramar hukumar Soba jihar Kaduna.
To madalla, ko za ka gaya mana kaɗan ra'ayinka game da zaben da aka gudanar? Malam Zakar kana jin mu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Nace ko za ka faɗa mana ra'ayinka game da zaben da aka gudanar?
To ra'ayina gaskiya zaɓe alhamdulillah. Wannan zaɓe yadda aka yi shi lafiya a duwa.
Muna jihar Benue wa muka samu daga nan?
Salu ne daga Benue.
To Malam Salihu an gaishe ka, ko za ka gaya mana ya kaga zaben nan da aka gudanar? Me ya ra'ayinka game da shi?
Zaɓe gaskiya yana kan shirya shi ya yi kyau sosai kuma mun yawa aina ta yi kokari.
To madalla, madalla.
Muna yi musu fata alkhairi, zaɓe ya yi daidai.
Madalla. To bari mu leka jihar Taraba. Ba muka samu a jihar Taraba.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam jihar Taraba. Ko za ka gaya mana sunanka da kuma ra'ayinka game da zaben da aka gudanar?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Amin wa alaikum salam. Taraba, ko za ka faɗi sunanka da ra'ayinka game da zaben da aka gudanar?
Sunana Abubakar Bubulo.
To Mala Abubakar, ya kaga zaben?
Mala Abubakar Bubulo daga mutum daya karamar hukumar Karin Lamiru jihar Taraba.
To Mala Abubakar, ko menene ra'ayinka game da zaben da aka gudanar a ranar 25 ga wannan watan? Muna jinka.
Zaɓe kan yayi kyau gaskiya, sai dai mun karama Allah godiya. Allah ba mai rabo sa'a.
To madalla. Madalla. To
zamu
madalla. Ka zamu saki harbawa Niger. Wa muka samu daga Niger? Daga jamhuriyar Niger. Wa muka samu? Wa alaikum salam.
Ya haya are ne daga Dogon Yaro a cikin jamhuriyar Niger.
To madalla.
To ni ra'ayina, zaɓe na Nigeria wallahi ina jinjina mu, saboda zaɓe an yi shi cikin kwanciyar hankali da tsanaki. Wallahi muna fatar da Allah shi zaɓa musu abin da ya zama alheri.
To madalla.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam. To mun dawo cikin Najeriya daga jihar Neja. Jihar Nejan Najeriya, wa muka samu?
Kina magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora, jihar Niger, Najeriya.
To injiniya, ko za ka gaya mana ra'ayinka game da zaben da aka gudanar?
Zaɓe alhamdulillahi, an yi zaɓe lahiya, lau cikin ƙoshin lahiya, kuma an samu zaman lahiya. Saboda wannan zaɓe ba ta fayyari Najeriya ba, a yi zaɓe ba kuɗi. To komai an yi zaɓe lahiya lau, ba a yi rabin kuɗi ba, kuma talaka sun zaɓi ra'ayinsu. Don haka mu muna godiya ga Allah, Allah shi ƙara muna lahiya da zama lahiya shi ba mu shugabanni masu adalci. Injiniya mai gero makeri Kwantagora, jihar Niger, na gode.
To madalla, mu ma mun gode. To muna Ibadan. Wa muka samu daga Ibadan?
Assalamu alaikum, sunana Haruna Iliyasu daga Ibadan.
Amin wa alaikum salam. Ko Mala Haruna, za ka gaya mana ra'ayinka? Ya kaga wannan zaben da aka gudanar?
Yawwa. Zaɓe an yi shi lafiya, alhamdulillahi. Muna gode Allah. Kuma yadda aka yi shi lafiya, Allah sa an zo ba da sakamako, a ba da sakamako wanda ingantacce, kamar yadda ake cewa an yi zaɓe ingantacce. An aka zo ba da sakamako, a baiwa wanda aka zaɓa, a huta lafiya.
To madalla, godiya muke. To mun sake komawa jamhuriyar Niger, wa muka samu?
Muna magana da Musa mai gyaran keke a jihar Difan.
To Malam Musa daga jihar Difan, da Allah, ko za ka gaya mana menene kake gani yadda aka gudanar da zaɓe a Najeriya?
Gaskiya zaɓen nan mun ji daɗi sosai, muna fatan Allah ya ba mu shugaba na gari, mu koma gidajenmu, mu yan gurin hijira a jihar Difan.
Madalla.
Ine fatan mu kawai.
To wa muka samu daga jihar Neja?
Assalamu alaikum, kuna magana da ɗan Shaibu Hirin Jirgin Tudun Wada Ibanga da ke nan yankin Karman, kuma Kwantagora da ke nan jihar Niger.
To ko za mu ji ra'ayinka a kan zaben da aka gudanar da kuma game da jiran sakamako?
Alhamdulillah, gaskiya mun gode ma Allah da aka yi zaɓe lafiya, kuma aka gama lafiya. Ubangiji Allah sa, wanda aka yi zaɓen ga lafiya aka gama lafiya, Allah sa mu samu sakamako ingantacce, kuma ga Allah ya ba mu shugaba na gari. Fatan za a tashi lafiya.
Amin. To madalla. Madalla. To yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice. Ingiyar kuma ta Barcelona da Barcelona.
tabbatar da cewa jami'an ɗan wasan gaban ta Robert Lewandowski ba zai sami damar fafata karon batar karfe da kungiyar za ta yi ba da Real Madrid a ranar Alhamis mai zuwa sakamakon rauni da yake fama da shi. Lewandowski ya sami rauni a kafarsa a lokacin da kungiyar ta Barcelona ta buga da Almeria a jiya Lahadi, lamarin da ya sa tilas zai yi jinyar rauni na akalla tsawon sati biyu ba tare da buga wasa ba. A cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar a yau Litinin ta ce warkewar dan wasan daga raunin ne zai iya tabbatar da lokacin da zai dawo taka leda. Labarin raunin na Lewandowski dai ya ratsa zukatan magoya bayan kungiyar da dama, musamman a daidai lokacin da ta fuskanci fafata wasanni masu matukar muhimmanci, kasancewar yana daya daga cikin zaratan yan wasan kungiyar. Kasar Koriya ta Kudu ta bada sanarwar dokar tsohon kocin kasar Jamus Jürgen Klinsmann a matsayin sabon mai horar da yan wasan ta. Klinsmann ya taba lashe kofin duniya da kasarsa ta Jamus, kana kuma ya kasance mai horar da yan wasan ta, haka kuma ya yi aikin horar da yan wasan kasar Amurka da kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus. Wata sanarwa da hukumar kwallon kafar Koriya ta Kudu ta fitar a yau Litinin ta ce kocin mai shekaru 52 a duniya zai isa kasar a mako mai zuwa domin kammala tsare-tsaren soma aikinsa na kwantaragin da zai kai har zuwa shekara ta 2026. Klinsmann zai maye gurbin Paulo Bento, wanda ya jagoranci kasar ta kai zagayen 16 na gasar cin kofin duniya ta Qatar kafin Brazil ta yi wajarar da su a matakin da ci 4-1. Rahotanni daga kasar Italiya na bayyana cewa shahararren dan wasan kasar Belgium Romelu Lukaku na kan hanyar sa ta komawa kungiyarsa ta Chelsea ta Ingila bayan kammala zama aro a tsohuwar kungiyarsa ta Inter Milan. Lukaku ya koma Chelsea ne daga Inter din a shekara ta 2021 kafin ya koma Inter din kuma a zaman aro, inda kuma ya bayyana bukatarsa na komawar dindindin da ci gaba da zama. To sai dai kuma shugaban Inter Milan Beppe Marotta ya bayyana cewa ba za su ci gaba da rike dan wasan ba, a don haka zai koma kungiyarsa ta Chelsea bayan kammala wa'adin aronsa. Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC.
Madalla, an gaishe ka Murtala Faruk Sanyinna. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaici.
To, yakin da Rasha take da Ukraine shine batu da mamaye taron hukumar kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya da aka bude wanda za a kwashe mako 5.5 ana yi a Geneva. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya Allah wadai da abin da ya kira munanan harhare da Rasha ta kaddamar akan Ukraine, yana mai cewa lamarin ya haifar da take haƙoƙin bil'adama da dama. Cikin makonnin da za a kwashe ana wannan taron, ana sa ran mambobin majalisar 47 za su duba batun haƙƙin bil'adama a China, Myanmar, Syria, Ethiopia, Sudan ta Kudu, Nicaragua, Isra'ila da yankunan Palestinawa. Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya ce Birtaniya da kungiyar tarayyar Turai ta EU sun samu gagarumin ci gaba a tattaunawar da ake yi kan kawo ƙarshen takaddama da tukunno kai a tsakaninsu tun bayan ficewar ƙasar ta Birtaniya daga kungiyar ta EU. A cewar Sunak, wannan sabuwar matsaya da aka cimma wacce aka wa lakabi da Windsor Framework ta bude wani babin sabon babi a hudar da ke tsakanin Birtaniya da kungiyar ta EU. Hukumomi a Italiya sun ce bakin haure 62 ne suka rasa rayukansu bayan da wani kwale-kwale na katako ya rabe gida biyu a tsakiyar teku a ranar Lahadi. Akalla 12 daga cikin waɗanda suka mutu yara ne ƙanana. Bayanai sun yi nuni da cewa wasu daga cikin gawarwakin mutanen igiyar ruwa ce ta kai su gabar tekun yankin Calabria da ke Italiya. Sai dai mutum 80 sun samu tsira daga haɗarin, la'alla ko don ma'aikatan ceto sun kai musu ɗauki ko kuma sun iya ninkaya. Ban da kwale-kwalen ya rabe gida biyu a cewar hukumomin na Italiya. Wasu na ɗaya shafin sada zumunta sun nuna magajin na gabar tekun ruwan a garin da ake kira Staccato di Cutura da sauran baraguzan jirgin.
To, masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, sai injiniyan mu ne yau, ni ce taku Binta Sulemani, yara nake muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, ma'assalamu.